a shekara ta 2015 ne dai kuma ta UNESCO ta amince da wannan kuduri da ke tabbatar da ranar 28 ga wata a matsayin ranar samun bayanai ta duniya. Bikin wanda aka fara tun a ranar 25 ga wannan wata na Satumba na gudana ne a kasar Tunisia, kasar da kuma aka yi ittifakin cewa yanzu haka ta fi sauran kasashe musamman masu tasowa hanyoyi ko kuma dokokin samun bayanai na gwamnati. Najeriya dai yana daya daga cikin kasashen duniya da yanzu haka aka tabbatar da dokar samun bayanai daga gwamnati ko kuma jami'an tsaro. To sai dai kuma ba kasafai jami'an gwamnati ko ma hukumomi ke bin umarni na kotu na samun bayanan ba, sau da yawa dai yan jarida ko lauyoyi na gabatar da bukatun su na samun bayanai daga hukumomi ko kuma jami'an gwamnati. To sai dai kuma hakansu ba ta cimma ruwa. To ko me ke haifar da hakan? Tambayar kenan da newa Dr. Dandami Alasa, kwararre a kan harkar sadarwa a jami'ar Bayero da ke Kano.
Halin da za a iya samu daga gwamnati musamman abin da shafi haƙƙin jama'a da dukiyarsu tana da muhimmanci wajen tabbatar da cewa gabanni su yi wa mutane adalci, gabanni sun riƙe amana. Amma da yake kafofin watsa labaru ba muhimmanci suka ba ranar ba, za a ga cewa ba wani gangami ake yi game da wannan rana ba, kamar misali yadda ake gangami da bayanai da yawa a gidajen rediyo da kafofin watsa labaru idan ana maganar demokrasiya a Najeriya.
To ko ya so yan jarida ke ganin irin wa'annan dokoki da ke tarnaƙi da ayyukan nasu a Najeriya? Ga dai abinda wani dan jarida da baya so na ambaci sunansa kuma ke aiki da wata kafa ta gwamnatin Najeriya ya shaida mani.
A gaskiya yan jaridu na huskantar matsaloli. Wato za ka ga dan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu, misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati, kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayani, saboda ana ganin cewa kamar ko ka zo neman wani sirri ne za ka faɗa ma mutane, ko kuma waɗannan da ke neman wannan bayani daga wajensu kila akwai wani ɗan amandahana da ake a ɗan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari.
To ko menene dokokin samun bayanan ya kunsa ta yadda ɗan ƙasa za su samu ƙwarin gwiwan neman bayanai da ya shafe su daga hukumomi? Ga dai Dr. Dandami Alasa.
To abu na farko dai mafi muhimmanci da dokar ne shi ne cewa duk wani ɗan ƙasa yana da ƴanci ya nemi gwamnati ta ba shi bayani ba tare da ya faɗi dalilin da ya sa yake son wannan bayani ba. Don haka idan ka je ma'aikatan ayyuka ka ce kana son ka san nawa gwamnatin ka kashe na yin hanya kaza, ba wanda zai tambaye ka dan me kake nema wannan bayani. Doka ta ba da ƴanci kawai a baka wannan bayani a matsayinka na ɗan ƙasa. Kana da wannan dama, kana da wannan ƴanci. Na biyu, an baka dama kotu ta tilasta wannan ma'aikata ko wannan jami'in gwamnati ya baka wannan bayani don wannan jami'i ya hana ka. Abu na uku, an kuma zalunci hukuncin ɗaurin shekara ɗaya ga duk wani jami'in gwamnati da ya lalata bayani ko ya yi shoge ko ya kokari ya canza wani abu a bayani da ya kamata a ba mutane. Abu na hudu shi ne, duk wani jami'in gwamnati da ya ga wani almudana ko wani barna ya bayyana wa jama'a, to doka ta ba shi kariya cewa ba za a hukunta shi ba, da za a ɗauki wani mataki a kansa ba. Abu na ƙarshe kuma shi ne, wannan bayanin da za a bayar an ce a cikin kwana bakwai dole a baka wannan bayani, ko a baka shi ta cikin kwana bakwai, to dole a baka bayani mai gamsarwa na abin da ya sa a baka wannan bayani ba cikin kwana bakwai.
A sakonta na bana dai domin wannan biki, shugaban hukumar ta UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya Malama Irina Bukova ta bayyana muhimmancin da samun bayanai yake da shi a tsakanin al'umma. Tana mai cewa maza da mata kowanne na da damar samun bayanai da zai taimaka wajen ci gaban yankinsa ko kuma ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Babban jami'in Amurka daga Lagos.